اليوم فيديو جواك رمضان تجرم ان الله صلى الله عليه وسلم يقول آية وجليل فيديو يحب وفيديو وانتي ليدي يقف جواك رمضان شكرا تكتبون فيه يا أشترين دبيو مريم في حق الكعبة في شكرا وإنما في كل شيء حتى الجماعة تكتيري من القرآن من الجرى وإن دفور إنديا في أساة تنشورو مالي كتماشنا مزوية جماعة تكتيري أولا من الحمد لله كما يكفي أقوال كما يكفي الآراء أقار الأنبياء لا ما أفيش يسألوا لحكم الأنبياء وأن كينوا كينوا ليه بلا أن تبارك وتعالى في الحجرة والحجرة والمطلع يا أن تركتوا أن المرجل فيني لفضيلة الدكتور الشيخ دكتور عبد القادر الطالب أزولي إذا جمع الجوا ونشيني ودني جواك تسيري أولا ما تلاقي تقاني مجا أكل في الدلوك أنا أتكلم عن المامان الكبير هاي بلي بركة بكما سمودي مي جاي في كرن جدي أولي جمعة في جمعة كثونة وكما فائدة رأيي باكرون تلكي أكثر با وما كان في قدرة وقال لكم كتابو شيء كريم جوانا جمع ورسام با ونا بود محنا جوانا مركا على إيمانا لكم بود المواد على إيمان جسور حبنا من الشيء في كارتون كما يبي أكثر جواكا وقال مثلا كما كابين ni jaba da manyan bakin wanda kamar yadda aka sani wanda shine jaba na wannan jaba ko shine jagora da wakiliya malam adamu kirabi kuma na tare da shi sai kuma sakatar wannan kungiya malam aliyu kuma shi ma ya samu alheri wannan tsibiri kana akwai daraktan malami na jawar kaduna malam ibrahim abdullahi kara shi ma da kuma alayen da ya samu zuwa wannan kuɗi kana akwai shugaban kungiya aliyu shugaban kungiya da kuma kuma kaduna ta kudu wanda dama duk shekara su ne masu mafi baki مالك سيدي محمد داروغي داروغي مجلس الساعة كان نعم في سوفا سياما وانت جيني سياما 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 نجاة سياما نكسا بسنا ركسي كنرو نكون جيني سيني مالك رسيد عظم الكنسياء ثم ياتنا نزوى هنا مصدرك رزوى سانا أقوي شكبوما بسر مالمي
na karamar hukumar Kaduna ta Arewa Sheikh Nasir Yusuf Kidir sana akwai Alhaji Ahmad Tahir akwai Famsik kuma Famsik Malam Mahmud Muhammad Malam Mahmud Abdurrahman sana akwai Malam Ibrahim Yusuf Sarkin Leran Gabas akwai Alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global akwai Alhaji Ahmad Guguri wanda duka sun samu halartar wannan bude tafsiri sannan ba zan gushe ba akwai shugaban kunshi sakataren agaji na jihar Kaduna akwai mataimaki mai ladabtarwa na kasa malam awwal adam gulma da dai akwai mataimakin darakta na jiha malam sabo baba yaro da shi ma muna tare da shi kuma na manta akwai dan uwana kuma abokina honorable bala'i sa idris wanda ya dade anan to honorable baba yaro ya kare shi ban hange shi ba shi ma muna masa barka da zuwa wannan majalisi mai albarka to jama'a za a yi haƙuri saboda yanayin yadda lokaci ya tafi kuma malam bai dade da shigowa ba amma saboda san a samu a ba mutane wani abu musamman wata ne da ake buƙatan ba a wasa da lokaci maimakon a ce malam ya huta sai gobe to malam ya kudura aniyan zai zo ko da gaisawa ne da ibadar rahman yayi to ganin haka za a yi tsallake sosai don mu fada cikin abin da ke gabanmu domin a shiga cikin abin da ya tara mu a wannan majalisi kamar yadda aka sani a duk shekara akwai jawabi wanda shugaba yake gabatarwa wanda yake a rubuce wanda akan wakilta mai gabatarwan ya karanta to ina ganin za a haƙuri zan tafi kai tsaye zuwa ga karanta bayanin ayyukan da aka gabatar a shekaran da ta gabata daga nan kuma sai in mai da abin magana zuwa ga shugaba ya gabatar mana da mai tafsiri shugaban ka ba da izini to alhamdulillah jawabin shugaba jawabin shugaban jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna ta jihar Kaduna wajen bude tafsiri na watan Ramadana na bana 2 ga watan 9 1443 wanda daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2022 da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa kuma muna neman gafarar sa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma duk wanda ya batar babu mai shiryar da shi ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka wannan kungiya tamu mai albarka a matakin jihar Kaduna na matukar farin cikin gabatar da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a wannan shekara ƙarƙashin kwamitocin da ke gudanarwa kamar haka kwamitin da'awa mafi girman aikin wannan ƙungiya shine da'awa wato karatu da karantarwa ƙarƙashin haka ƙungiya ta samu cimma nasarori kamar haka gabatar da nasiha da darussa a majalisin ilimi da masallatai a lokuta daban-daban a fadin jihar Kaduna gudanar da wa'azin jiha a wasu ƙananan hukumomi shirya taron bita ga limamai da masu tafsiri kiran waɗanda ba musulmi ba domin shigowa da'irar musulunci ƙungiya ta samu gina masallatan juma'a da kamsu salawatu tare da bude su daga al'ummomi daban-daban a wasu sassa a wannan jiha an samu adadin mutane masu yawa da suka musulunta ƙungiya ta tallafa wajen aurar da mata masu musulunta kwamitin marayu wannan kwamiti an samar da shi ne don baiwa al'amuran marayu kulawa ta musamman wato ciyarwa tufatarwa lafiya ilimi da sauransu kwamiti a bana ya yi nasarar tattara waɗannan kaya kuɗi ƙananan hukumomi sun samu nasarar tara naira miliyan 44,908,615 yayin da a matakin jiha an tara miliyan 33 da 950 da 262. Sutura maza yadi 7,238, sannan kwamiti ya sayi dila 11. Mata an samu turmi 1,182, sannan kwamiti ya sayi dila 9. Blouse an samu guda 434, hijabai guda 110, takalman kafa 378, sarka dan kunne 250, huluna kalluba 217. Abinci masara buhu 395, dawa buhuna 56.5, shinkafa buhuna 433, gero dauro an samu buhuna 65, siwake buhuna 8, taliya makaroni an samu katan 256, gishiri an samu buhuna 33, sukari buhuna 51, manja an samu jarkuna guda 2, sai shanu an samu shanu guda 3 wanda aka yanka ma marayu. Kudin da aka samu an samu miliyan 79,858,877. Kimar kudin kayan da aka samu miliyan 29,094, jimilla an samu naira miliyan 952,877. Waɗanda suka amfana, kwamiti a bana ya yi nasarar tallafawa marayu 58,586 a ɓangarori daban-daban. Haka ya tallafawa gajiyayyu 1,850, kamar yadda bayani ya zo a ƙasa kamar haka. Tallafin abinci, kwamiti ya tallafa da abinci ga marayu 30,201. Tallafin sutura, kwamiti ya tallafa da kayan sallah ga marayu 25,019. Tallafin ilimi, makarantar islamiyya, karatun islamiyya, kwamiti ya tallafa wa marayu 536, primary da secondary marayu 886, makarantar gaba da secondary marayu 60. Biyan ne ko da wayek ga marayu, an biya ma marayu 132. Tallafin rashin lafiya, an tallafa wa marayu marasa lafiya guda 128, aurar da marayu an aurar da 118. Koyar da sana'o'i, kwamiti ya ɗau nauyin koya sana'a ga marayu 148, ginawa da gyaran gidajen marayu guda 27. Gudunmawar makarantar marayu ta Allah gaba naira miliyan 1, sai makarantar marayu ta kafin Allah gaba. Kamar yadda aka sani a farko, wannan kungiya ta yi nasarar kafa makarantar marayu ta kwana ta kafin Allah gaba da ke ƙaramar hukumar Ikara, wanda yanzu adadin ɗalibanta sun kai 150, waɗanda suka fito daga dukkan ƙananan hukumomi da ke faɗin wannan jiha, wanda kiyasin kuɗin da ake kashewa aka kashe a bana ya kai kimanin miliyan 56,820,520. A taronmu a wannan makaranta na shekara-shekara don samarwa da makaranta abin gudanarwa, an tara kamar haka: kuɗi naira miliyan 1,085, buhunan abinci daga ƙananan hukumomi an samu buhuna 280. Ƙalubalen kwamiti, sakamakon yadda marayu ke ƙaruwa a yau, izuwa yanzu kwamiti ta yi wa kimanin marayu 70,000 rijista, don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma su ƙara shiga cikin al'amarin su taimaka. Kwamiti na da buƙatu kamar haka: na ɗaya, haɓaka aikin gona domin noma abincin da za a ciyar da marayun nan da kuma samun kuɗin aikace-aikace. Kwamiti na da buƙatar motocin aiki da neman kuɗin shiga. Hanyoyin koyar da ƙananan sana'o'i ga marayu a lunguna da sakunan jihar Kaduna. Sakunan kwanan yara da na malamai a makarantar marayu da ke kafin Allah gaba. Kwamitin noma. Ƙungiya ta kafa kwamitin noma don samun dogaro da kai da kuma ayyukan ƙungiya, inda aka yi nasarar fara gudanar da aikin gona a bara. Kaɗan daga cikin masu tallafa mana, waɗannan aikace-aikace an samu damar gudanar da su ne ta hanyar gudunmawar da al'umma ke bayarwa ga wannan ƙungiya ta fuskoki daban-daban, waɗanda ba za mu iya kama sunayensu duka ba, to amma za mu ambata kaɗan daga ciki don ƙarfafa gwiwa. Wanda kuwa bai ji an ambaci sunansa ba, to Allah mai karɓan ayyukan bayi ya san da shi. Allah ya karɓa mana duka, amin. Ga kaɗan daga cikinsu. Akwai Alhaji Kashim Bukar Shatima Babado. Akwai mai girma Malam Nasiru Ahmad Ɗan Rufa'i, gwamnan jihar Kaduna. Akwai mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan jihar Kano. Akwai Alhaji Yahaya Ibrahim AYI Global. Akwai Alhaji Hayatu Akiko Awal. Akwai Abdullahi Idris EDS. Akwai Alhaji Suleiman Barau. Akwai Alhaji Ahmad Rufa'i Wazirin Faki. Akwai Injiniya Mansur Ahmad. Akwai Badarun Nabi Foundation Kaduna. Akwai Alhaji Jamilu Usman Kasuwar Bacci. Akwai Hajiya Ummul Kair Kashim Bukar Shatima. Akwai Hajiya Hafsat Bala Jafan. Akwai Alhaji Musa Shehu Yaro Mardannin Zazzau. Akwai Hajiya Maimuna Muhammad da waɗanda suke ba mu gudunmawa ta asusun ajiya ta banki. Sannan muna yi wa shugabannin ƙungiya ta ƙasa, musamman shugaban wannan ƙungiya Fadilatu Doctor Abdullahi Balalau, tare da dukkan al'umma ta'aziyyar rashe-rashen da aka yi mana na wasu daga cikin shugabanni da sauran 'ya'yan ƙungiya a faɗin wannan ƙasa. Allah ya gafarta musu baki ɗaya. Daga ƙarshe, wannan jawabi ba zai kammalu ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaba Dr. Abdullahi Balalau na turo mana manyan malumma, wanda wancan shekara aka turo Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe da Alaramma Ahmad Suleiman wannan jaha, suka gudanar da tafsiri na shekara 6 daidai. Allah ya saka da alheri gare su baki ɗaya. Sannan yanzu aka canza, aka sake turo mana wasu manyan malumma, Dr. Abdulkadir Sale Kazaure da Alaramma Sani Ɗanwarai Jega. Allah ya dafa musu kuma ya yi musu jagora. Kuma ina kira ga al'umman jihar Kaduna da su ba su haɗin kai kamar yadda aka ba waɗanda suka gabata. Hakanan godiya ga shugabannin ƙungiya, malamai masu tafsiri da jan baƙi a faɗin jihar Kaduna, ƙungiyar Nisa'us Sunna ta jihar Kaduna, ƙungiyar Matan Rauda, ƙungiyar Sabiq Women Charity Foundation, 'yan agaji, kwamitin masallaci, jami'an tsaro, JNI, Hattara dai, 'yan jaridu, FRCN, BITV, Alheri Radio, Manara TV, Freedom Radio, Liberty TV, Sunna TV, Nagarta Radio, Vision FM, social media da sauransu. Allah ya saka ma kowa da alkhairinsa. Amin. Naku Alhaji Adamu Ibrahim, shugaban Jibwis na jihar Kaduna. Wannan shine jawabin shugaba wanda na karanta a madadinsa. Saboda yanayin lokaci, zan maida abin magana zuwa ga shugaba domin ya gabatar da mai tafsiri.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وزرياته ومن دعا بدعته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفركم من أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا wanda ya ba mu ararai da lafiya ya samu daga cikin bayinsa wanda suka samu halarta wannan wata mai albarka. Allah miki roƙo ya ba mu falalar da ke cikin wannan wata. Na biyu, muna ƙara jaddada godiyanmu ga shugabanninmu wanda a kowane lokaci suke gabatar mana da malamai wanda za su zo wannan jiha tamu don gabatar da tafsiri a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya saka musu da alkhairi. Godiyanmu ga malam duk da aikace-aikacen da yake da shi tun lokacin da aka ce shi aka turo mana wannan jiha don ya gabatar da tafsiri muke ta tattaunawa. Aikace-aikace mai yawa a Abuja, amma dai duk da haka aka kokarta aka ga cewa an gama. Yayi din mai yiwuwa a ga cewa an fara gabatar da wannan tafsiri a jiya, amma ayyukan suka yi yawa sai yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da iko gashi za mu buɗe. Muna yi wa malam maraba da zuwa jihar Kaduna. Ai yanzu muna yi na nan ne. Muna yi ma malam maraba da zuwa wannan jiha tamu mai albarka da kuma wannan masallaci mai tsohon tarihi a ƙarƙashin wannan ƙungiya. Wannan ƙungiya tana alfahari kuma tana tunƙaho da wannan masallaci mai albarka. Ga ɗaya daga cikin dattawa na wannan masallacin wanda shi ne chairman na Board of Trustees yana tare da mu a karamakallah. Muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi. Hawa yau akwai dattijai ga su nan tare da shi wanda duk shekara da su ake fara wannan tafsiri da kuma su ake rufewa. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna godiya ga dukkan shugabanni da sauran al'umma wanda suka zo don sauraron wannan karatu gabaki ɗaya. Muna yi muku maraba kuma muna muku fatan Allah ya saka muku da alkhairi. Abu ɗaya nake ƙoƙarin in jawo hankalinmu shi ne, a kullum in aka zo sauraron karatu ba a zo kawai don a masallaci a saurari karatu lokacin azumi don rage lokaci kaɗai ba. Mu yi ƙoƙari mu saurari abubuwan da malamanmu suke karantar da mu, mu aikata su a aikace daga duniyar saurare ta ilimi zuwa duniyar aiki da ilimin. Wannan shi ne zai ba mu tsira a gobe kiyama, kuma shi ne zai ƙara shidda a malumanmu don nazari da akan abubuwan da suka ya dace su jawo hankalinmu a ciki. Ba wannan masallaci kaɗai ba, kamar yadda ɗan uwa yake gabatar wannan tunasar da ni, ba wannan masallaci kaɗai aka turo mana maluma ba. Akwai Azaria an turo mana Professor Labdo wanda insha Allahu shi ma yau zai buɗe tafsirinsa. Muna fata Allah ya musu jagora baki ɗaya, Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da za su gabatar da shi a cikin wannan wata mai albarka. Akarmakallah, muna maka maraba, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya maka jagoranci, Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da za ka faɗa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعنا يا أمة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقار ودي الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a cikin garin Kaduna, gari mai albarka a wannan yammaci na biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda ya daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2022 domin bude tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka saba ana gabatarwa a wannan masallaci tsawon lokaci wannan rana ce da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya kawo mu domin bude wannan tafsiri na alqur'ani mai girma ni abinda zan dan bude wannan maganganu nawa akai abubuwa ne guda 3 abu na farko Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya gabatar da tafsiri tsawon shekaru 6 a wannan masallaci mai albarka to Abdul Qadir Saleh ba zai daidai da Kabiru Gombe ba Sheikh Kabiru Gombe malami ne masani ne shahararre ne malamin duniya ne Abdul Qadir Saleh dalibi ne karami daga cikin dalibai sai yasa dole a yi hakuri da bambanci na uslubi da magana da kotun din ayoyin Qur'ani da hadisai da makamantan su abinda muke fata dai Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da aka dora mana kuma Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin duk abinda zamu karanta a cikin wannan wata din abu na biyu shugaba yayi bayanin abubuwan da aka saba ana gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda gaskiya ni tunda nake ya wace a wacan wa'azuzzuka na ban taba jin garin da yake samun nasara ta waɗannan bangarori fiye da wannan jiha ta Kaduna ba labarin abin nake ji amma sai yanzu naga gaskiyar yadda abin yake tafiya to wannan abin da yasa ake samun wannan nasara abu na farko taimakon Allah ne abu na biyu gudunmuwar ku ne da kuke bayarwa abu na uku tsayawa da jajircewa na shugabanci waɗannan abubuwa guda uku kusan su ne manya-manyan abubuwan da suke sawa ake samun nasarori a waɗannan ɓangarori to alhamdulillah duk waɗannan abubuwan da suka sa ake samun nasarori a wancan lokaci to wannan lokaci ma akwai su da izinin Allah akwai taimakon Allah shugabanni suna nan kuma suna tsaye kuma kuna nan masu taimakawa to ashe yana da kyau yanda aka saba ana yi a ɗora fiye da haka ba tare da an yi baya ba kasancewar wala Allah wanda ya tsaya yake jajircewa din an waye gari babu shi ba lalle bane mu mu iya kamo shi amma za mu iya kokarin wajen jajircewa kamar yanda yake yi zamu abu na farko muna roƙon taimakon Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya dafa mana ya yi mana jagora ya zama an samu abin da ake samu ko fiye da abin da ake samu a baya abu na biyu ku kuma yanda aka saba ana taimakawa dan Allah dama dan Allah ake yi to a ci gaba da taimakawa dan Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ganin cewa ni ina yi saboda kaza dan Allah nake yi to na ci gaba da yi shugabanni kuma suna nan gaba daya kuma suna nan akan jajircewar su shi yasa da izinin Allah abinda aka saba ana samu baya insha Allah ta'ala a yanzu ma za a same shi bi iznillahi ta'ala fatan dai muna buƙatar addu'a da kuma dafawa da jagoranci na Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku wannan kungiya ta mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna karkashin shugabancin babban jagora a Sheikh Dr. Abdullahi Balalau Allah ya tsare mana shi Allah ya kiyaye mana shi kuma yanda aka sani tana tura malaman tafsirai a wannan kasa tamu da ma waɗansu kasashe da dama kuma babu wata jiha daga cikin jihohin kasan nan fata sai ka samu malaman da aka tura ko dai a cikin babban birnin jiha ko a waɗansu ƙananan hukumomi ko a waɗansu garuruwan ma da suke ƙananan hukumomi ba kamar yadda aka turo a Kaduna an tura a Jigawa an tura a Kano an tura a Maiduguri an tura a dukkanin jihohin nan gaba ɗaya kuma tsari ne da yake tafiya ƙarƙashin ƙungiya idan wannan ya je shekaru 3 a nan ko waɗansu ko wani adadin shekaru sai ya tashi daga nan ya koma nan ya juya nan ya juya nan Allah madaukakin sarki ya kaddara na gama shekaru na 3 a Yola aka tura ni Silaja shekara ta ɗaya a Silaja ban taɓa tunani a rayuwata za a kawo ni tafsirin Kaduna ba saboda ganin cewa ni ba malami ba ne ni ɗalibi ne kuma majalisi ne na malamai to amma ita ƙungiya tunda muna ƙarƙashinta dole ne mu mata umarni ya kamata a ce na ƙarasa shekara ta 3 a Silaja amma kwatsam kawai ta nuna an ce wai ni aka kawo Kaduna kuma wanda ya fara na fara jin wannan labari a gurin shine ga sai nan gulma Allah ya saka mai da alheri sai abin ya daure mun kai nace amma wallahi almusta'an Allah madaukakin sarki ya mana jagora to wannan kungiya tana tura malamai saboda manufofi yasa ake tura malamai zuwa da kasashe da dama musamman a watan azumi daga cikin babban manufa shine karantar da mutane addinin musulunci bisa fahimtar magabata na kwarai mutane a wayar da su akan addinin su su fahimci musuluncin su kamar yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo da shi abu na biyu shine dan a wayar da mutane kai akan yanayin zamantakewa na rayuwa da abin da ya shafi tarbiyya da mu'amala abu na uku dan a ja hankalin mutane wajen muhimmancin zaman lafiya da kuma yaɗa da'awa ƙarƙashin zaman lafiya domin addinin musulunci baya ci gaba idan babu zaman lafiya kai rayuwa gaba ɗayanta ba abin da yake ci gaba a rayuwa idan babu zaman lafiya shi yasa malaman tarihi suke cewa tun daga lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa manzon Allah ya koma ga Allah babu lokacin da aka fi fahimtar addini mutane suka shiga musulunci mafi yawa fiye da shekara biyu da aka yi sulhu tsakanin musulmai da kafirai wannan shekaru biyu da aka yi na sulhu Hudaybiya ana zaman lafiya babu tashin hankali musulmai suna shiga kasashen kafirai kafirai suna shigowa kasashen musulmai ba tare da wani ya taba wani ba wannan shine lokacin da aka fi shiga musulunci kuma aka fi fahimtar addini tsawon shekara 23 na aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene ainihin wato menene sirrin wannan shine zaman lafiya ashe idan ana zaman lafiya addinin musulunci ya fi tafiya idan ana zaman lafiya an fi karantar da addini idan ana zaman lafiya da'awa ta fi yaduwa to shi yasa yana daga cikin manufar wannan kungiya shine ta karantar da mutane muhimmancin zaman lafiya abu na hudu wanda yake shine jiko shine tushe kokarin sanar da mutane mahalicinsu abinda ya shafi aqida a karantar da mutane wane ne Allah menene alakarka da Allah yaya kamata ka gyara rayuwarka tsakaninka da mahalicinka yaya kamata ka san Allah subhanahu wa ta'ala yaya kamata ka bautawa Allah wannan yana daga cikin manufar wannan kungiya na tura mutane domin karantar da mutane addini abu na ƙarshe wanda shi ma wani abu ne mai matukar muhimmanci shine dan a wayewa da musulmai kai akan muhimmancin tallafi da taimako musamman abin da ya shafi marayu da masu karamin karfi da wanda suka shiga irin wani hali ko wani irin yanayi shi yasa duk inda kungiya ta tura wani malami daga cikin malamai masu wa'azi a irin wannan lokaci zaka ji ana gargadinsa ko ana jan hankalinsa cewa kayi kokari idan ka je ka kira mutane akan muhimmancin tallafawa marayu da taimakawa marayu da masu karamin karfi da gajiyayyu kuma wannan tsari ne wanda wannan kungiya ta mai albarka ita ce kungiya guda ɗaya a ƙasar nan da ta fara kirkiro da wannan tsarin kuma aka samu nasara a kai shi yasa duk wata kungiya da zaka ji tana da irin wannan tsarin kusan ta biyo bayan wannan kungiya ne ta muta izala wanda muke bayani a karkashin ta ayi to waɗannan suna daga cikin manufofin wannan kungiya na tura malamai sako-sako ƙauye-ƙauye lungu-lungu domin birane domin a wayar da musulmai kai akan tabbatuwar waɗannan manufofi kuma alhamdulillah waɗannan manufofi suna tabbata a hankali a hankali a hankali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da waɗannan manufofi abu na ƙarshe da zan rufe da shi kafin gobe mu shiga tafsiri kai tsaye shine waɗansu hadisai guda biyu da nake so su zame mana sunan mabuɗin wannan majalisi mai albarka saboda muhimmancin alaƙar alƙur'ani da wannan wata babu wani wata da yake da alaƙa da alƙur'ani fiye da watan ramadan watan ramadan shine watan da yafi kowane wata alaƙa da alƙur'ani me yasa watan ramadan yake da alaƙa da alƙur'ani abinda yasa watan ramadan yake da alaƙa da alƙur'ani al-imamu al-bukhari da imamu muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi hadisi ne sananne wanda malamai suna yawan karanta mana irin wannan hadisin a irin waɗannan munasaba din wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azwajun nas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkanin mutane bayar da kyauta manzon Allah yakan bada kyauta ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa har ya fito ya buɗe baki ya ce ba za ku taɓa samu na matsoraci ba sannan ba za ku taba samu na marwaci ba. Wa kana adwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudarisuhu alquran. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk irin kyautar da yake bayarwa babu lokacin da yafi bayar da kyauta fiye da lokacin watan ramadan, fiye da cikin watan ramadan. Lokacin da yakan haɗu da mala'ika jibril a kowane dare na wannan wata na ramadan su karanta alqur'ani ko su bibiya alqur'ani tsakaninsu. Babu wani wata wanda mala'ika jibril yakan zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare su zauna su yi tilawa alqur'ani su bibiya alqur'ani su karanta alqur'ani in ba wannan wata na ramadan ba. Wannan ya nuna wannan wata wata ne da yake da alaka da alqur'ani, wata ne da ya kamata kowane musulmi ya zama yana tare da alqur'ani, ko yana tare da shi wajen karantawa, ko yana tare da alqur'ani wajen sauraron alqur'ani, ko yana da tare da alqur'ani wajen biya alqur'ani. Dan babu wani mutum da ya fi alkhairi a duniya fiye da mai karantar da alqur'ani ko mai koyan alqur'ani. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Shi malamin alqur'ani kullum cikin alkhairi yake, ko yaushe ne karantar da alqur'ani yana tattare da alkhairi, ko yaushe dalibin alqur'ani yana tattare da alkhairi. Ba wani lokaci da malamin qur'ani baya tare da alkhairi, ba wani lokaci da dalibin alqur'ani wanda baya tare da alkhairi. Shi yasa duk wanda yake neman alkhairi duniya da lahira ya runguma alqur'ani, ko dai yana karanta alqur'ani, ko ana karantar da shi alqur'ani, ko yana sauraron bayanin alqur'ani, ko yana yin bayanin alqur'ani. Wannan zai sa ya zama ka samu alkhairin duniya da lahira da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda mahimmancin alqur'ani da mahimmancin wannan wata, mala'ika jibril yakan taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya su zauna su bibiya alqur'ani a tsakaninsu. Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa fi hadith ibn Abbas anna al-mudarasa bainahu wa bain jibril kanat layla. Yace kamar yadda zuwa cikin hadisin Abdullah dan Abbas, yace abin da zamu iya fahimta wannan karatun alqur'ani da manzon Allah yake tsakanin shi da mala'ika jibril wannan karatu ne da suke yi da daddare. Yace fa dalla ala istihbab al-iktisar min at-tilawa. Yace wannan hadisin yana nuna mustahabbancin yawaita karatun alqur'ani a cikin watan ramadan laylan aw nahara da daddare ko da rana. Yace amma yawaita karatun alqur'ani da daddare yafi, saboda da daddare ne ake barin duk waɗansu shagulla. Mutum yake samun nutsuwa, yake tattara himmarsa da nutsuwarsa a guri ɗaya, to karatun alqur'ani a wannan lokacin ya fi karatun alqur'ani da rana, tare da cewa da ranar ma akwai falala mai yawa. Al-Hafiz Ibn Rajab ya ci gaba da cewa wadalla al-hadith aidan, sannan wannan hadithin yana nuni ala istihbabi dirasati alqur'ani fi ramadan wal ijtima ala zalik. Wannan hadithin yana nuna mustahabbancin yawaita karatun alqur'ani, da ma'ana yawaita karatun alqur'ani a cikin watan ramadan da kuma haduwa da taruwa a guri daya domin sauraron alqur'ani. Kaga wannan ita ce hujjar da ta sa zaka ga ahlus sunna wal jama'a suke haduwa guri daya da ramadan suna tafsirin alqur'ani. Sabanin waɗansu suka ji suna cewa to menene dalilin da yasa kuma kuke tafsirin alqur'ani, a hada mutane guri daya ayi tafsiri, ai wannan bid'a ce wannan ba bid'a bace. Ga abinda Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yake faɗa, yake cewa wannan hadisin yana nuna mustahabbancin a haɗu guri ɗaya a karanta alqur'ani, a yi bayanin alqur'ani kamar yadda mala'ika jibrilu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke haɗuwa guri ɗaya a ramadan suke karanta wa juna alqur'ani. Yace wa fihi dalil ala istihbab al-iktisar min tilawati alqur'an fi shahri ramadan. To wannan yana nuna maka mahimmancin karatun alqur'ani a wannan wata din. Sannan alqur'ani yana da alaka mai girma da wannan watan, kamar yadda muka faɗa, kamar yadda muka sani an saukar da alqur'ani ne a cikin wannan wata mai albarka. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna kunna munzirin. Waɗannan ayoyi suna nuna girman alaka alqur'ani da wannan wata. Shi yasa wannan watan wata ne mai albarka, ya kamata mu tsaya mu riƙe alqur'ani, mu saurari alqur'ani, mu dinga zuwa majalisin da ake tafsirin alqur'ani mai girma. Hadithi na ƙarshe shi ne hadithi ne dogo wanda an saba ana karantar da mu a cikin arba'in an-nawawi, a cikin al-arba'un an-nawawiyya, wanda da yawa malamai islamiyya suna karantar da wannan hadithin. Amma ƙarshen nake so in janyo in kafa dalili akan muhimmancin irin wannan zama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديث يقولش أبو بوا قدا تقوص وانا أبو بوا قدا تقوص الله مدوك كين سركي يناسون يقدا هدو الذي من هدو إذا من يهد دامسا مهدو دا إذن أن الله وانا هدو دا أكي صومي أينزاحك من يسو هم مناسات أمان أن الله ذي من وانا شان أبو بوا قدا هدو من ذا الله شان مجتمع قومه wata jama'a ba za ta hadu ba nan ana magana akan jama'ar musulmi babu yanda za a yi musulmai su hadu fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah shine masallaci ko inda ake karatun alqur'ani abu biyu kenan idan sun hadu a masallaci me za su yi yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah bayan sun karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna yin mudarasa suna bibiya alqur'ani suna bayanin alqur'ani suna bayanin hukuncin da shafi alqur'ani to idan musulmi suka yi waɗannan abubuwa guda hudu su hada a guri daya ko a masallaci ko a wani gida suna karanta qur'ani suna bayanin alqur'ani to abubuwa hudu za su same su abu na farko nazalat alaihimus sakina nutsuwa za ta zaike musu nutsuwa za ta sauka a gare su yanzu haduwan mu kadai a masallacin nan duk wanda ya shigo masallacin nan ya san akwai nutsuwa a masallacin nan domin Allah kadai ya san adadin waɗanda suke a wannan masallaci a yanzu wanda in haduwan nan ba ta alqur'ani ba ce da ba za ka sami irin wannan nutsuwa ba inda a ce wannan haduwa da nake haduwa ce ta siyasa ko ta biyan albashi ko ta wani taro da ka ga ana ihu ana hayaniya ana zage-zage ana ƙara amma da yake haduwa ce ta alqur'ani sai muka yi shiru muna sauraro ba yin kanmu bane shirin da muka yi Allah ne ya saukar mana da nutsuwa Allah ne ya saukar mana da nutsuwa Allah ya saukar mana da nutsuwa ne albarkar gurin da muka haɗu a cikinsa da kuma albarkar littafin da muka haɗu domin shi mun haɗu a masallaci mun haɗu saboda alqur'ani sakamakon waɗannan abubuwa guda biyu sai Allah ya saukar mana da nutsuwa sai muke sauraron alqur'anin da muka haɗu saboda shi aga nazalat alaihim sakina abna li ghashiyatum rahma rahmar allah zata zake su gaba daya yanzu nan muna karkashin rahmar allah gaba daya mu kuma allah ne kadai ya san adadin rahmar da take zuba a wannan masallaci abna uku haffatum almalaika malaiku zata lullube su gaba daya yanzu malaikun rahma suna lullube da mu anan gaba daya kuma zaman malaiku a tare da mu anan ba zama bane kadai na sauraro zama ne da ya hada da sauraro da yi mana addu'a da nema mana gafara a wajen Allah da kuma kai rahoto a wajen Allah game da mu akan wannan zaman da nake a yau yanzu muna gama wannan zama mala'ikun da suke tare da mu za su tafi wajen Allah suna zuwa wajen Allah Allah zai tambaye su kamar yadda manzon Allah ya faɗa yace ya ku mala'iku daga ina kuke tare da cewa Allah ya fi sanin mala'iku daga inda suke amma tunda Allah ya ba su aiki dole Allah ya tambaye su akan wannan aiki mala'iku daga ina kuke su ce ya Allah daga duniya ne duniya a ina a Kaduna a Kaduna a ina a masallaci na ina na tudun wada to me kuka bar mutane suna yi a wannan lokacin sai ya Allah mun ba su suna ambatanka suna karanta littafinka suna yi maka tasbihi suna yi maka tabbara suna gode maka suna yaba maka sai Allah ya ce mala'iku lokacin da za ku baro su kun ji suna roƙon wani abu su ce ya Allah mun ji suna roƙon aljannarka sai Allah ya ce ya ku mala'iku wannan aljanna da suke roƙa wa hal ra'aytumuha sun taɓa ganin wannan aljanna din mala'iku su ce la ya rab ya Allah ba su taɓa ganin aljanna ba sai Allah ya ce to mala'iku kaifa law ra'aytumuha inda kun taɓa ganin aljannan nan mala'iku ya kuke ganin za su su ce ya Allah lillahi allazi ya Allah da sun taɓa ganin aljanna da sai sun fi tsananin roƙonta da nema su ke ta a wajenka sai Allah ce na ji to mala'iku kun ji suna neman tsari da wani abu lokacin da kuka baro su ce ya Allah mun ji suna neman tsari daga azabarka Allah ya ce sun taɓa ganin azabata da suke neman tsari daga gare ta malaikun ce Allah ba su taba ganin azabata ba. Allah ya ce to da inda sun taba ganin azabata ya za su ce ya Allah sai sun fi tsananin jin tsoron gujewa wannan azabata ta. Sai Allah ya ce naji. Mala'iku dan me suke wannan abin da suke yi a watar wayar? Mala'iku ce Allah suna yi ne domin ka. Allah ya ce sun taba gani na da suke yi ne? Sai Allah ba su taba ganin ka ba. Sai Allah ya ce to yaya inda sun taba gani na? Sai Allah da sun taba ganin ka sai sun fi tsananin tsayawa da bauta maka. Sai Allah ya ce mala'iku naji ku shaida waɗannan mutanen da kuka je kuka same su a wannan yanayi, kuka baro su a wannan yanayi, ku shaida na gafarta musu gaba daya. Sai mala'iku ce ya Allah ai akwai waɗansu a cikinsu ba mutanen kirki ba ne. Sai Allah ya ce mala'iku na faɗa muku ni dai na gafarta musu gaba daya. Mala'iku ce ya Allah akwai wani da wani da wani da wani mun hango su suna zaune a wani guri a masallacin. Mutane ne masu yawan saba maka ya Allah bai kamata a gafarta musu ba. Sai Allah ya ce mala'iku ku dakata ku dakata waɗannan mutanen da kuka gansu humul qaumu la yashqa bihim jalil. Mutane ne duk wanda a cikin su akwai mutanen kirki, duk wanda ya je ya zauna cikin masallacin nan ko shi ba mutumin kirki bane ya ci albarkacin mutanen kirkin nan na gafarta musu gaba ɗaya. To irin wannan zama da zaka yi na awa ɗaya ko minti 30 ka samu gafarar Allah a ina zaka yi shi ba irin wannan gurin ba. Shi yasa wallahi mu gode wa Allah da Allah ya kaddara muka samu kanmu a wannan wajen. Yanzu wani yana san akan titi yana nema ya tara mutane ya kidnafin ɗinsu. Yanzu wani yana san yana shan giya, wani yana san yana zina, wani yana tata, wani yana gulma, wani yana zalunci. Amma kai Allah ya taimake ka ya kawo ka masallaci da azumi kana sauraron Alkur'ani, wannan ba karamin alkhairi ba ne. Duk wanda Allah ya datar da shi akan wannan wallahi ya gode wa Allah ba karamin nasara ba ce. Shi yasa halartar irin waɗannan gurare wallahi alheri ne. Kuma ba za mu san alherin ba sai ran da muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa muna tare da mala'ikun rahama a nan. Abu na hudu sannan zakarahumullahu fi man inda. Allah zai dinga ambaton waɗannan mutane a wajen mala'ikun da suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan hadisai guda biyu da su ne nake so in buɗe mana wannan majalisi nawa mai albarka insha Allahu ta'ala, wanda in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe kai tsaye za mu fara tafsirin Alƙur'ani mai girma. Fatan dai abin da muke roƙo shi ne a yi mana afuwa, mu ba za mu zama kamar waɗanda su gabace mu ba, amma za mu yi iya iyawar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana, sannan a taimaka mana da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gudanar da wannan tafsiri kamar yadda ya so kuma ya yarda, sannan Allah ya sanya mana ikhlasi a cikin duk abin da za mu gabatar a wannan masallaci mai albarka. Abin da na faɗa ya zama na daidai, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada. Abin da muka yi kusur Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.